sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31, 49, 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kamata shan to su daddangwala voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau wato saduwa da ku a shirinmu na yau Talata 27 ga watan Disamba na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sabi Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, saba ba mu kanun labarai.
A Somalia ana zargin mayakan sakan Al-Shabaab da kai hare-hare kan manoma da kuma kwace musu dabbobi. Prime Minister Japan Shinzo Abe yana Pearl Harbor a jihar Hawaii nan Amurka, inda zai gana da shugaban Amurka Barack Obama. Isra'ila tana ci gaba da kakkausar suka da take yi wa Amurka saboda kyale kudirin da ya cancanci ta Isra'ila da kuma umurtanta ta daina gine-gine a yankunan yan share wuri zauna a yankunan Larabawa.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa Majalisar Dattijan Najeriya ta dage fa sai sakataren gwamnati ya sauka da dukkan mukaminsa.
An bashi dama yazo ya turo wakili. In ka tura wakili ai ka bashi haƙinka kenan. To wani dama kuma yake so?
Ha kuma a jamhuriyar Niger za ku ji majalisar matasa za ta yi taron kwanaki 5 ko akan menene?
Ana koya mana yanda zamu yi, yanda assembly take aikin ta, ya take yi. Kuma na biyu dan me ake yadda ƴan mata daga école.
Ha kuma Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A kasar Somalia manoma sun ce mayakan Al-Shabaab suna auna su da hare-hare kuma su kwace musu dabbobi. Manoma a yankunan Jubbaland da Galmudug sun ce mayakan sakan na Al-Shabaab sannan hankali suna kwace dabbobi daga wasu kabilu. Suna zargin kungiyar mayakan sakan da matsa wasu kabilu da suke jin ba sa goyon bayan tsarin gwamnatin ta Al-Shabaab mai yaki da talauci. Ana ci gaba da yaki mako na biyu kenan a ƙauyukan da ke yammacin Kismawo, inda makiyaya suke kokarin kare dabbobinsu. An kashe fiye da mutane 20 tun makon jiya, kamar yadda jami'ai da ke yankin da ƙauyawa suka yi bayani. Shugaban wata kabila Muhammad Shurayen, wadda yake yankin Yakbisharo, ya ga muryar Amurka cewa aran gamar da aka je Litinin ta halaka makiyaya 6. Ya zargi Al-Shabaab da halaka mutanen dukkansu maza a wani wurin shayar da dabbobi. Ya ce ƙauyawan ba su da ƙarfin karawa da Al-Shabaab. Wani ɗan ƙungiyar ta Al-Shabaab, Muhammad Abdi, ya miƙa wuya ga hukumomi da ke yankin. Ya ce ya ɗauki matakin ne ganin yadda ƙungiyar ta fara aukawa ƙabilarsa.
Prime Minister Japan Shinzo Abe yana Pearl Harbor a Hawaii, inda zai gana da shugaban Amurka Barack Obama. Abe shi ne shugaban Japan na farko a cikin shekaru 65 da zai ziyarci sansanin sojan na Amurka da ke can, wanda ya shiga tarihi. Jami'an kasar Japan sun ce ganawar da Mr. Abe zai yi yau Talata da shugaban na Amurka ana yin sa ne da zummar nuna tasirin sulhu tsakanin Japan da Amurka. Fadar White House ta shugaban Amurka kuma ta ce ziyarar da Mr. Abe yake yi za ta nuna irin ƙawance da ke akwai tsakanin ƙasashen biyu waɗanda a da abokan juna, abokan gaba ne. Jiragen yakin Japan sun kai hari kan sansanin mayakan Amurka da ke yankin Pacific ranar 7 ga watan Disamba shekarar 1941. Ya halaka mutane, inda ta halaka mutane wato sojoji fiye da 2,500, matakin da ya jefa Amurka cikin yakin duniya na biyu. Wani kakakin gwamnatin Japan ya ce Abe ba zai nemi afuwa dangane da wancan harin ba. Shi ma shugaba Obama ba zai nemi a gafartawa Amurka saboda amfani da ta yi da nukiliya a kan Japan a shekarar 1945, lokacin da ya ziyarci birnin Hiroshima, ɗaya daga cikin biranen da Amurka ta kai wahari a yakin duniya na biyu, lokacin da ya ziyarci ƙasan cikin watan Mayun bana.
Isra'ila tana ci gaba da kakkausar suka da take yi wa Amurka dangane da shawarar da hukumomi a Washington suka ɗauka na ƙin hawa kujerar naƙi kan ƙudurin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kare ƙuri'a a kai makon jiya, wadda ya buƙaci Isra'ilan ta daina gine-gine a yankunan ƴan share wuri zauna a yankunan Larabawa. Jakadan Isra'ila Amurka Ron Dama ya zargi gwamnatin Obama da haɗa baki kan ƙasarsa kan ƙuri'ar da aka kada a makon jiya. Dama ya ce gwamnatinsa tana da shaida sahihiya kan take-taken Amurka game da kudirin, kuma a shirye suke su bayyana wa sabuwar gwamnatin Amurka mai jiran gado alabashi ita da ta wato idan ta ga dama ta faɗa Amurkawa. Amurka wacce take da ikon hawa kujerar naƙiya kwamitin sulhu ta ƙauracewa jefa ƙuri'a ta kudirin na ranar Juma'a, wadda ya bada damar kudirin ya samu amincewa, wadda shine irinsa na farko da yayi Allah wadai da Isra'ila kan manufofi game da yankunan Larabawa da ta mamaye tun 1979.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana da ƙwarin gwiwa game da manufofi da tsinkayarsa game da Amurka, kuma da zai iya sake yin takara da zai kawo Donald Trump a zaben shugabancin ƙasar. A hirar da yi da tsohon mai ba shawara David Axelrod da aka sake Jill Litinin, shugaban na Amurka ya ce ina da ƙwarin gwiwa kan manufofi da tsinkayar waɗanda na sake yin takara, kuma na bayyana su ga Amurkawa, ina ganin zan iya shawo kan akasarin Amurkawa su goyi bayan waɗannan manufofin. Amma shugaba mai jiran garo Donald Trump bai amince da wannan hasashen ba. A martanin da ya bayar a shafinsa na Twitter ya ce shugaba Obama ya ce yana jin zai kare ni, zai iya faɗan haka, amma zancen babu hali. Ayyuka suna ficewa daga Amurka ga ISIS, ga inshoran kiwon lafiya da ake kira Obamacare da dai sauransu. Shugaba Obama ya yabawa ya takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Haka nan kuma ya cicciki kwamitin yakin neman zabenta da ta zamo koyin sannu-sannu, idan kana jin za ka samu nasara sai ka rika yin sannu-sannu kamar yadda ake yi a fagen wasanni.
Rundunar 'yan sanda a birnin Chicago da ke arewa maso tsakiyar Amurka ta ce an harbi fiye da mutane 40 a ƙarshen makon nan na Kirismeti, inda 12 daga cikin waɗanda aka harban suka mutu. Waɗannan bayanai suna zuwa ne yayin da Chicago birni na uku a girma a Amurka ya ƙara fuskantar ƙarin tarzoma, inda ake samun ƙarin kashe-kashen rayuka da kashe 40 cikin 100 a bana. Tarzoma a lokacin nan na Kirismeti ya hada har da wacce ta auku a wata liyafa inda aka kashe mutane biyu, wasu da dama kuma suka jikkata. Superintendent na 'yan sandan birnin Eddie Johnson ya ga manema labarai jiya Litinin cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda aka kashe a ƙarshen mako suna da alaka da ƙungiyoyin 'yan banga ko tsageranci, ko da dama suna da tarihin yin miyagun ayyuka, ko kuma mutane ne da jami'an tsaro suka shaida suna iya kasancewa masu aikata laifi ko waɗanda ayyukan miyagu ka iya ritsawa da su. Ya dage cewa akwai buƙatar shugabannin siyasa su ƙarfafa dokokin hukunta waɗanda aka samu da laifuka da suka shafi bindiga.
A Rasha ana ci gaba da ayyukan ceto ba ji ba gani a tekun Bahar Aswad ko Black Sea da Turanci, inda wani jirgin sojan ƙasar ya haɗari ranar Lahadi ya kashe lahirin mutane 92 da suke cikinsa. Jiragen ruwa 45 da gwanayen ninkaya 135 daga faɗin ƙasar ne suke aikin ceto har sun gano su ɓuraguzan jirgin kimanin kilomita 1.5 daga gaɓar tekun. Wasu kuma ɓuraguzan kuma an gano su ne a cikin teku da nisan mita 25, kamar yadda ma'aikatan agajin gaggawa ta ƙasar ta yi bayani jiya Litini. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun dakatar da sakataren gwamnatin tarayya da majalisar dattijai ta bukata. Ga madina daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan kira ya biyo bayan wani bincike ne da majalisar dattawan ta gudanar da ya nuna cewa babacin David Lawal yana da hannu a wajen kashe wasu kuɗaɗe da aka ware domin jin daɗi da walwalar 'yan gudun hijira da aka tsugunar a sansanoni daban-daban na shiyar arewa maso gabas. Wannan kira da majalisar dattawan ta yi cewa ya aje aiki ya ɗauki hankalin sakataren kwamitin shugaban ƙasa kan tallafawa arewa maso gabas Umar Gulani.
Wallahi ko a jikinmu ai ciki da gaskiya bata jin tsoro. Duk maganar da ake mun san har ga Allah mun yi aikin nan. Gari mu gaba daya an kore Boko Haram ta kore. Ba zai yi kuma in taho a ce mutane suna cikin wannan jajiban in ce za a zo ina kallo ai abin da ba daidai ba. Ko da kwana daya bamu taɓa samu a jikinmu cewa wannan abin ya dawo, saboda mun san mun yi Allah ya san mun yi, mutanen da aka yi aiki sun san mun yi. Mun gyara makarantu guda biyu a Gaidam, akwai Tsangaya Primary School babban makaranta ce, akwai Secondary School mun gyara. A kanan ma ina gaya maka shi ma a Yobe ne an gyara makarantu a kanan ma. An gyara makarantu guda biyu a Bularafa, an gyara makarantu guda biyu a Gulani, an gyara asibiti a Dokshi, an gyara makaranta a Dokshi. An gyara police station daban-daban guda 19 a cikin jihar Yobe.
A batun ko Babacin David Lawal zai samu damar kada kansa kan zargin wuce gona da iri a maganar nome ciyawar Katalla a jihar Yobe, shugaban kwamitin labaru da sadarwa na majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce abin da kaman wuya.
Wasu sa'alin sai ka yi abu baka san yanda za ta dawo kanka ba. An bashi dama ya zo ya turo wakili. In ka tura wakili ai ka bashi hakinka kenan. To wani dama kuma yake so? An bashi dama, an ce za a yi public hearing, ka zo ka bada bayanai ga abin da ka sani. Ka turo wani yazo ya bada bayanai, ko ba haka bane? To bisa bayanansa kuma an dauki bayanansa, an hada, an tantance, an duba abin da muka gano da abin da bayanin shi yazo da aka si a yazo daidai, ko ma menene ita ce reportin da committee za ta hito da shi? Ba committee ta hito da report, ta ga gane gaskiya al'amari. Saboda haka mun yi aikin mu tsakaninmu da Allah, kuma mun bayyana.
Muna kuma kan bakanku.
Amma abun bakin ciki anan shine, ku jeran secretary to the government, ku jera ni wanda aka kirkiro don a taimaka ma fadan shugaban kasa wurin gudanar da aikin tarayya. Ku jera ne mai muhimmanci, ku jera ne wanda in aka saka a wurin ka zo ne ka tallafa ma shugaban kasa. Ya kamata kana da hakuri, kana da hikima, kana da juriya, ka zama dattijo kaman da aka samu a baya, irin su Gidado Idris, irin su Yayale Ahmed, irin su Baba Gana Kingibe.
Masu nazari kan lamuran siyasa na ganin zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa wasu manyan jami'an gwamnatin shugaba Buhari ya sa shakku a zukatan 'yan ƙasa akan ikirarin tasirin yaƙi da cin hanci na gwamnatin ta APC. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To daga batun dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya sai Jamhuriyar Nijar, inda majalisar matasa za ta yi taron kwanaki 5 domin duba matsalolin matasan kasar ta da nemo hanyoyin shawo kansu. Ga Sulaiman Munubarma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar Dokokin ta Yara Matasa mai wakilai 171 cikin su 'yan mata 84 na matsayin wani zauren da gwamnatin Nijar a zamanin Tanja Muhammadu ta kafa domin ba yara matasa damar canza yawo a tsakanin su a game da abubuwan da suke cinye musu tuwo a ƙwarya. Kamar yadda a wannan karan 'yan majalisar da ake kira Deputy Junior suka taru a Yamai domin zantawa akan wasu muhimman batutuwa, inji shugaban wannan majalisa Ismail Isaka Haruna.
Da farin dai ana koya mana yanda zamu yi, yanda assembly take aikin ta, ya take yi. Kuma na biyu dan mi ake yadda ƴan mata daga ecole ya za a nemo musu aiki, menene yake haddasa rishin makaranta. Kenan shi ma wannan dole ne mu yi tattauna bisa kan, saboda da an sa yare ecole suna ecole, kenan shikenan ƙasa ta ci gaba.
Halin garambar da wasu yara ke ciki a ƙasar ta Niger saboda dalilan da za a iya dangantawa da talaucin da iyayensu ke fama da shi na daga cikin abubuwan da taron majalisar dokokin yara ƙanana zai tantauna akai, inji Maryama Isa, matashiyar yar majalisa.
Yar da suke sama hanya haka ku suna so su karatu, basu da samun ƙorhin guya hakan ga dole ne yaro ya zo sama hanya nemi abin da zai ci haka. Wataran ka san matsalan daga uwaye ne, basu goyen bayan yara shine yake kusan su, wasu yar ba da son su ne ba, suke hita a hanya haka, suna irin wannan yawo, suna wani sati-sati da sauransu.
Majalisar Dokokin Ƙasa ta bakin shugaban kwamitin 'yan majalisa mai kare haƙƙin yara Honorable Idris Maidashi za ta ci gaba da bin waɗannan matasa sau da ƙafa don tusa musu aƙidar demokuraɗiyya ta yadda za su tashi da masaniya akan manufofin mutunta abokin zama ko bambancin ra'ayi.
Nan muna tattali sosai mu saba musu da in wani ya magana ka saurari abin da shi ka faɗi, in wani na da ra'ayi ka kama ra'ayin shi. Ra'ayin ka da nashi ko ba su so dai ba, ku tattauna ku gani kaga nan za ku yi ku shirya su ne a gaba za su tashi gaban Niger. Kenan gwamnatin yanzu tun suna ƙananan nan mu kwatanta musu menene demokrasiya, ne ciki ta kumsa a ciki, mu ba su kuma labari abinda matsaloli ne ƙasa suke ciki.
A yayin wannan haduwa ta tsawon kwanaki biyar, 'yan majalisar dokoki yara matasa da suka fito daga yankuna takwas na wannan ƙasa da waɗanda ke wakiltar yara 'yan Nijar a ƙetare za su ziyarci wasu muhimman wurare a nan birnin Yamai, kamar su sabuwar asibitin Hopital de Reference da gidan kallo da ajiyar kayan tarihi Musée National Boubou Hama da wasu masana'antu masu zaman kansu. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yara annanana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a shirin ƙarshe a wannan shekara na tsaka mai wuya. To kamata yayi a ce yau mun zo muku da kashi na biyu na shirin da muka fara a makon jiya kan ƙorafe-ƙorafen 'yan jam'iyyar APC ta Najeriya game da gwamnatin su ta shugaba Muhammadu Buhari. Amma maimakon haka muka ga ya kamata mu tuna wasu daga cikin muhimman shirye-shiryen da muka yi a wannan dandalin a wannan shekara mai ƙarewa ta 2016. Saboda haka za mu duba muhawarorin da aka ji game da korar wasu jagabannin APC a jihar Yobe da zaben shugaban ƙasa a Niger da dokar ƙayyade wa'azi a Kaduna da maganar jaye shugabanci tsakanin ɓangarorin PDP da kuma rigimar 'yan aƙida da gwamnatin jihar Kaduna. Ko ba haka muna son mu tuna cece-kucin da aka yi dangane da yunkurin tsige gwamnatin jihar Zamfara da dawowar su Nuhu Ribaɗo a jihar Adamawa da rigimar su Yakubu Dogara da Abdulmumin Jibrin da kuma zaben ƙasar Ghana. To ba da ɓata lokaci ba, tuna abin yana da yawa, bari mu fara tuna muku muhawarar da aka yi a watan Janairun shekarar nan ta 2016 tsakanin Abubakar Salihu Bakabe da Adamu Yaro Fortisco kan korar da aka yi wasu jigogin jam'iyyar APC na jihar Yobe.
Mu iya wanda kuka cire mun nan. Mu uku a Fortiscum, mu uku ne kawai muka kada APC a yau a nan. To dai abin da nake ga
ba zai yi, kana shugaban kana sakatare na
jam'iyya,
amma sai ka sa kambar ka sa liba.
APC nan jam'iyya ce wanda aka kafa ta ba a bakin kasuwa ba, tana da constitution kuma
duka bar wannan maganar, duka bar wannan maganar, ka'idojin da aka baka amana ce amana,
ni na masu mulkin mulkiya ba za mu yadda da wannan ba. Muna APC
amana da aka baka
kati wannan da kuka ce kun yi mana ba ku bi doka ba, bamu koru ba,
sai da wata dokar take nufi
kuma wata gabanin jami'a halattatu jama'a mu ne suka zabe mu
haka ne. To sai kuma sayansar da ta gudana tsakanin Asumana Muhammadu na PNDS Tarayya da kuma Muhammad Lawali Leji na jam'iyyar Lumana a Niger a watan Fabrairu da ya wuce kan zaben shugaban wannan ƙasa din.
Yau akwai sabon jam'iyyoyin siyasa wanda Tarayya ta sa aka kafa su saboda ni.
Da ya kudu cewa ya kashe shi zai. To kai da kake za a kashe ta kai gudu domin kawo ka.
Wannan zabe shine yasa yau ka gani sun firgice saboda sun tabbatar da babu yadda za a yi insha Allah a Niger. Su akan karaga mulki.
Ai duk waɗanda sun kanka kama, kai ka taɓa ganin mace ta aihu ta kaɗai in mutum ya ce fiye shi na waye mutum suna.
Ai sun yi mulki ƙasar nan shekara 10 sun ka kwashe. Me suka yi ma ƙasar nan wanda ɗan ƙasa zai yaba ko zai cewa na tsoron su?
Hamma ya firgita su, hamma ya tsoratar da su, takar hamma ta rabke su.
Mutumin da jam'iyyar shi ta kacaccake, mutumin da ya yi ma ƙasar Nijar da maye-maye ma'aikatan na Nijar wulaƙanci.
Wannan tarihi dai an ga wanda suka amfana da juyin mulki a ƙasar nan. An ga wanda aka yi ma bare juyin mulki suka lallaɓo suka ce a ba su mulki. An ga wanda aka yi ma canja juyin mulki a ƙasar nan, juyin mulki ai ƙilgagge ne. An ga wanda suka amfana da shi. Hamma Amadu ne aka ba mulki koko Muhammad Isu aka ba mulki.
Daga cikin sojawa da aka kama akwai wanda sun ka tabbatar da cewa sun yi program kamar sun yi niyyar kifar da gwamnati. Kun ba ma gwamnati ba, ni ya kashe shugaban ƙasa ne. Ina shugaban majalisa, ina sanya ministoci.
Su amsa lumana ma'ana su ba wanda suke so. Su amsa amnati dai su ba wanda suke so. Saboda mi? Saboda ka ai takara.
To, a ba kasa da tushe ƙarya.
Mun tabbatar da mun imani da Allah mun gane jam'iyyar Tarayya da ɗan takararta sun firgice a cikin ƙasar nan. Saboda a wannan shekarar biyar sun aza shekara 100 ce.
To haka. Tuna san watakila wasu ku za su tuna shirin da muka yi a watan Afrilu game da dokar ƙayyade wa'azi a jihar Kaduna inda aka fafata tsakanin Imam Hussein Tsoho Ikara da Pastor Yohana Buru.
Wannan dokar meye matsalan ku da ita? Wasu sun fito sun ce wannan dokan ya hana ya tauye abin nan tsarin mulki na ƙasa, tsarin mulki na ƙasa ya ce kai addinin kai da kaga dama. Gaskiya ne. Amma kar ka take hakkin wani. Sashi 38 na tsarin mulki ya ce kowane mutum a bar shi addinin shi yadda ya ga dama. amma sashi 45 kuma ya ce idan aka ga cewa zaka take hakkin wani ayi doka a jama burki masu son tashin hankali a jihar Kaduna muka yi wannan dokan mu ja musu burki domin jihar Kaduna ta wahala sosai daga kalaman mutane wanda basu ma san addinin su ba sun kawo mutuwan wasu
indai na ga da abin da mallam ya faɗa ina don kamar yana cewa akwai ɗan bani na sani a cikin addinin haka ma cikin addinin Kirista
bayuwa mu ce duk wani malami duk wani limami duk wani pastor duk wani reverend sai mun iya bin kowa da kowa mun yi tuntuɓa
irin waɗannan ɗan ƙananan maganganu in ba a kama su an rike tun suna jarirai ba sai su balaga su zama babban matsala haka mai tatsi ne ta fara haka ƙalaƙatu suka fara haka boko haram ta fara
in ba a gyara wasu kurakura ba a dora datti akan datti an shara kenan
masu ba da wannan lasisi su ne jama'atu nasarar islam da kuma kungiyar kan
domin irin kanan ƙorafe-ƙorafe in ne zai kai ga babban ƙorafe-ƙorafe
ba ta fa zama doka ba tukuna ba a sa mata hannu ba
madalla har yanzu ba a warware rigimar shugabancin jam'iyyar PDP ta Najeriya ba tun daga watan Yuli da ya gabata lokacin da muka ji ana muhawara kan wannan matsala tsakanin Shehu Gabam da Inu Buwala
Ali Sharif lokacin da yana gwamna shine na farko yayi doka ya haramta Boko Haram a Borno
akwai report wanda ita kanta gwamnatin PDP ita ta sai committee na investigation
babu wani wulakancin da shi ko iyalin shi ba su sha ba a hannun Boko Haram shin wannan mutumin ne zai ba da kudin sa don aje a kashe kaninsa a kashe yan uwansa a kona gidansa a wulakanta shi
lokacin da ya karbi Borno a wani hali ya karbi Borno state a lokacin da ya sauka ya bar governor a wani hali Borno take ciki
gaskiyar magana shine dalilin da ba a son Ali Sharif ne shugaban shi mulkin PDP zai fallashi mutanen da suka bata party nan tun a da
wayanda suka ce za a yi wannan convention din ba su da ikon su ce za a yi wannan convention din domin ba sa kan kujerar mulkinsu
na riga na faɗa cewa in ba da ya yi tashin kiyama kafin ranar talata ba za a yi wannan taro
magana a canza maganar tsarin mulki wannan mun faɗa clearly ba za mu yarda da shi ba kuma tun da shi Ali Sharif ya shigo cikin PDP ba lallai sai ya matsa ya kan cewa sai ya yi mulkin nan ba
Ali Sharif bai nemi takara ba bai nemi ya zama chairman ba a cikin tunanin mutanen da suke da jam'iyya a hannunsu su suka kira wa ci suka ce
ba kai ne ba muka ganin
za ka iya kai mana gyara a yanzu saboda haka ku rungumi kasara
to har ila a watan Yuli ne muka ji cacar baki tsakanin Salisu Tanku Sono da Ibrahim Danginna akan ta zo ma cikin gida da ta barke a Kaduna tsakanin Gordon Nasir da Rufa'i da ƴan bangaren aƙida na jam'iyyar su ta APC
gaskiya al'amari shine mutanen bayan haduwa an gama primary election kowa ya kare hannun shi ne a gefe da tunanin cewa bari mu ga yanda ra'ayi a ci zaben Allah ubangiji ya taimake mu al'umma jihar Kaduna suka zo suka taimake mu su kai abin da suka yi dace muka ci zabe
Malami wallahi tallahi da take musu bakar yake ni Isa Ashiru ke tambaya na an ci akwai taro na kira shi sana fashi da take ce baba shi ba na kira doctor shi ce baba shi ba na kira Tom ne ce baba shi ba duk wannan nan da take ne mijin iya a jami'an tambayi take cewa wallahi mutanen su suka tsanta amma mu abin da muka sani shine jami'an APC ba na wasu mutane bane na al'umma jar ka bane saboda da na wasu mutane da mu kawo halin da muke ciki a yau ba tun da aka rantsa na su Rufa'i a matsayin guna akwai wani mutumin Isa ko mutumin Sheku ko mutumin da kakin da yaje neman su wanda ba gurin su an ga gurin ku je ku mulkin ku amma kan iya tanka ne ke
idan har wayannan kungiyoyin mutanen da kuke kiran kanku APC a kira za ku je ku yi abin da kuka ga dama ku yi abin da kuka so ku canza da jini wannan suna ban ga dalilin abin da zai sa su jam'iyyar APC so ga bisa ta hanta zan kuma tsara mulki ba da dalili ba
kuma ran ga maka na wallahi wallahi rikicin da ake a yanzu ma ta ka kira kare ba da shi Hussein ke kan wani kujeran da kaga abin da za a yi a jihar nan da shi da gwamnatin da sai faka
ba abin da ya da mai rikici ko ba kwamar shi Hussein shi ya dauko rikicin shi da kanshi malam Nasiru bai tanka mishi ba
ku kuna san abiku ne ku ba za ku go kuma sama da ku ba
mun ji ne ta wai gangariya mu ko muka fito muka faɗi cewa ba mu yadda ba ba kuma za mu yadda ba
Nasiru Rufa'i ya ce ma mutane in bai musu zaki ba su je Saudi san ku faina a wani lokacin su faru mun kira shi kun ja kun nan shi
kuma mutanen da suke ta tsara cewa ba a yi da su ba a mai ne ba zaka 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 ba ku zo kusa da mutumin nan ba mutumin nan ya daga hannu yana roƙon ku zo ba ku zo ba ya za a yi da ku
wannan ku gyara mu ga da muke a gyara jami'a domin da gwamnati na iya gamawa ya wuce jam'iyyar nan. Amma an dai hanyar da kuka dauko za ku kashe jam'iyyar a jiha, mu kishin jam'iyyar muke yi.
Komin girman mutum za mu gaya mishi gaskiya, idan mutum ya ji haushi ya je ya hau dutsen kofar ya faɗi.
Waye kamata ya nemi jama'a shugaba?
A cikin watan Agustan wannan shekara ne 'yan majalisar dokokin jihar Zamfara suka yi yunkurin tsige gwamnan su wato Abdulaziz Yari, abinda ya sa muka ji an gwauza tsakanin Sanata Sa'idu Dan Sadau da Alhaji Sani Gwauna.
Abubuwan da hukumar tsaro take laihinsu da aikatawa shi ne lokacin da shugaban ƙasa zai zo a wannan jihar Zamfara, su 'yan majalisa gaba ɗayansu sun ce ba za su zo tarbar shugaban ƙasa ba.
Ina ganin jihar Zamfara da Najeriya baki ɗayanta ta zama abin dariya ga idanun duniya.
Ba wai ma magana a gayyace su bane, su suke gayyata saboda shugaban ƙasa zai zo a jihar su ne, kuma su jagororin al'umma ne, kuma da wata lalura ce wadda ta kama su wadda za a iya cewa to lalura ce, amma sun hurta cewa ba za su je ba.
Babu wata doka ta Najeriya wadda ta ce idan 'yan majalisar jiha shugaban ƙasa zai zo a jihar su, in ba su zo ba suka tarbe shi ya zama sun yi laifi, kuma wanda za a kama su a tsare su a tuhume su. Waɗanda suka kama su suka tsare, na farko ba hukumar tsaro ta jihar Zamfara ta kama su ba, na biyu sannan ko da ta kama su aka tsare su a Abuja ba ta ba da sanarwa ba na cewa ga laifin da suka yi.
Ba a dai gaya maka laifin da suka yi ba, su an gaya musu a yi.
Idan ita kanta ba so take ta shafa wa shugaban ƙasa jihar Muhammadu Buhari kashin kaji ba, ta san da dokoki kasa ba ta da iko don mutum da je ta ban shugaban kasa ba ta kama.
Babu wani mutum yau a cikin jihar Zamfara wanda zai iya almundahana da naira biliyan ɗaya ya zauna lahiya a cikin wannan jihar.
In ƙarya ke abin ke Zamfara ya sani, in gaskiya ke abin ke jihar Zamfara ya sani, shi fa a kai san ne ke magana da kai. A halin yanzu wanda yake magana da kai a kan bayani ne, saboda an gane shi tare da mutanen masu kashe kai, masu kashe mutane, yana rataye da bindiga tare da mutanen nan
da jami'an tsaro suka kama ni da
su
da kuka je kuka yi kazahi a kama ni ba a sako ni ba da an ka tabbatar da cewa ni ba farawo bane.
Haka ne, to jama'a za mu daga aya nan sai mun dawo makon gobe mu kawo muku kashi na biyu na bin bitar wasu daga cikin shirye-shiryen nan da muka taba a cikin wannan shekarar da take karewa. In Allah ya kai mu rana wata din za mu karkare da duba tasirin dawar Sunuhu Ribaɗo a jihar Adamawa, sannan mu shiga cikin majalisar wakilai mu je irin rigingimun da suka biyo baya tsakanin wato Adumumuni Jibrin da kuma kakakin majalisa din Yakubu Dogara, sannan mu karkare da yadda ta kaya a zaben shugaban ƙasar da aka yi a Ghana. Ba mun gama wannan mu zo mu ci gaba da sauraron ƙorafe-ƙorafen 'yan jam'iyyar APC game da gwamnatin tasu ta shugaban Muhammadu Buhari. Yanzu kan a madadin dukkan baƙinmu na wannan shekara da aka ji da kuma dukkan wakilanmu da suka taimaka, muka haɗa muku shirye-shiryen da kuka ji. Aliyu Mustapha Sakwato ne a nan Washington DC, muke gode muku da samun damar da sauraron wannan shiri din, da fatar kuma za a ci gaba da sauraron shi tare da dukkan sauran shirye-shiryen sashen Hausa Murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC, salamu alaikum.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karawa taƙaice.
A Somalia manoma sun ce mayakan Al-Shabab suna auna hare-hare a kansu kuma suna kwace musu dabbobi. Manoma yankunan Jubaland da Gamduduk sun ce mayakan sakan na Al-Shabab sannan hankali suna kwace dabbobi daga wasu kabilu. Prime Minister Japan Shinzo Abe yana Pearl Harbor a Hawaii inda zai gana da shugaban Amurka Barack Obama. Hakanan kuma Isra'ila tana ci gaba da kakkausar sukar da take wa Amurka dangane da shawarar da hukumomi a Washington suka yanke na kin hawa kujera na iya kudirin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada a makon jiya. Jakadan Isra'ila Amurka Ron Dama ya zargi gwamnatin Obama da hada baki kan kasarsa kan kuri'ar da aka kada a makon jiya.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu, amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyarmu ga Alhaji Umaru Sambo Abubakar, babban mai baiwa gwamnan jihar Adamawa shawara a fannin labarai, na rasuwar Elsa Walida ɗaliba a jami'ar jihar Gombe. Allah ya ji kanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashi. A waje ɗaya kuma muna taya Malam Isa Shattima da iyalan marigayi mai shara'a Abubakar Bayola, muna auren 'ya'yansu Anas Shattima da Aisha Bayola, wanda za a yi rana Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ubangiji Allah ya tabbatar da alheri, ya ba ango da amarya zaman lafiya. yanzu Amadon Kwara kuwa anan sashin Hausa musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya tayan gabatarwa sai Cubahiru Jodone da ya bada umarni da engineer mu John ni Ladan Ibrahim ake cewa sai an jima mun sake dawo muku da hantsi da wani sabon shirin.